Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Madina Dahiru Mai Shanu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata 8 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Madina da kanun labarai.
Kasar Spain ta zama kasa ta farko a gabashin nahiyar Turai mai adadin masu COVID-19 fiye da 1,500. Jagoran ɗan adawa a Venezuela Juan Guaido ya gayyaci soji da su zo a haɗa kai wajen hana gudanar da zaben ɗan majalisu da za a yi a ƙasar. A Belarus an tsare wata jagora a ɓangaren adawar ƙasar a lokacin da ta yi ƙoƙarin shiga ƙasar Ukraine.
Tokanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya. Za a ji ƙarin haske kan sanarwar bayan taron ƙungiyar ECOWAS da aka yi a Niger.
Batun ECO da aka yi ya ƙara haske akan cewa ba yana jayayya da maganar ECO bane da ECOWAS. Kashi na farko shine su kwato kansu daga hannun Faransa.
Za a ji cece kucen da ake ci gaba da yi kan gina jami'ar sufuri da ɗan China ke yi a Daura.
Wannan abu an yi shi ne bisa san zuciya. Ai muna da makarantar da ake koyar da aikin sihiri wato Institute of Transport Technology da take Zaria. Me yasa ba za a inganta ta ba? Da aka bude a Daura, Chinese da aka ce za su bude wannan jami'a a kyauta za su yi.
Daga Ghana za a ji cewa jam'iyyar adawa ta NDC ta sake kaddamar da manufofinta ko manifesto tare da zargin rashin cika alkawari a bangaren MPP mai mulki wadda ita kuma ta ce.
A manifesto 2016 sun iya zun cika alkawarinsu da suka yi wa al'umma.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafi da shirin noma tushen arziki. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Ta zama kasa ta farko a gabashin nahiyar Turai mai adadin masu COVID-19 fiye da 1,500. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da adadin masu dauke da cutar a duk fadin duniya ya kasance miliyan 27.3 tare da waɗanda suka mutu 893. Alƙaluma daga ma'aikatar lafiyar Spain dai sun nuna cewa a yau Talata adadin masu cutar a kasar ya kai mutum 525 yayin da kusan 30,000 suka mutu. Faransa kuwa na da akalla mutum 367 da suka kamu da cutar yayin da akalla 30,000 suka mutu. Kana Birtaniya na da akalla mutum 352 tare da mutum 41,000 waɗanda suka rasa rayukansu a cewar jami'ar wato alƙaluman jami'ar John Hopkins. A daidai lokacin da annobar COVID-19 ta fi kamari wato a watan Maris ɗin da ya gabata, lokacin da a kullum fiye da mutum 800 ke mutuwa a ƙasar ta Spain, ƙasar ta ƙaƙaba matakan ƙulle waɗanda suka fi na ƙasashen duniya da dama tsauri. Jami'an ƙasar Belarus sun ce a yau Talata an tsare Maria Kolesnikova, wata jagora a ɓangaren adawar ƙasar a lokacin da ta yi ƙoƙarin shiga ƙasar Ukraine. Jami'an sun ce Kolesnikova na tafiya ne tare da wasu mambobin ɓangaren ɗan adawa su biyu a lokacin da lamarin ya faru, waɗanda su dai suka yi nasarar shiga Ukraine. Ba a bayyana yadda tawagar tasu ta kai iyakar ƙasar ba. Mataimakin ministan harkokin cikin gida na Ukraine Anton Garashenko ya bayyana a shafinsa na Facebook cewa abin da ya faru a yau ba da son rai bane, illa kawai abin da ya kira kura ta karfi da yaji. Wannan labarin da ya janyo kiraye-kiraye daga kasar Jamus da Birtaniya, inda suka umarci shugaba Alexander Lukashenko da ya bayyana inda Kolesnikova take, bayan da wasu maza waɗanda ba a san ko su waye ba sanye da takunkumi a fuskokinsu suka yi awon gaba da ita. Jaridar New York Times ta bayyana cewa gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump na kokarin kakaba takunkumi kan dukkanin abubuwan da aka sarrafa da audugar yankin Xinjiang na kasar China, a daidai lokacin da ake samun rahotanni masu zargin cewa ana tilastawa mutane yin ayyukan da suka keta haƙƙin ɗan adam a yankin Xinjiang na China. Jaridar ta ce mutum uku waɗanda suke da masaniya kan lamarin ne suka bayyana hakan, kuma za a fara aiwatar da wannan takunkumin ne a yau. Dama dai a baya an sha samun rahotanni masu nuna yadda mutane a Xinjiang, musamman ma al'ummar musulmin Uyghur, ke fuskantar musgunawa da kuma yadda ake sa su ayyukan da basu dace ba.
An jima kaɗan, Madina za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Niger, inda ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta kammala taronta tare da ɗaukar matsayi kan wasu batutuwa. Silbarma gare ka.
Taron wanda shine irinsa na 57 a tarihin kungiyar Sidiyawo ya fara ne da warware wani kullun da ke tattare da kudirin fitar da takardar kudaden bai daya, wato ECO. Bayan da a watannin baya aka jiyo shugaban Cote d'Ivoire Alassane Ouattara yana alakanta wannan yunkuri da kungiyar IOMOA ta kasashen yammacin Afirka renon Faransa.
Sunana Ambassador Zubairu Dada, Minister of State Foreign Affairs na Nigeria. Batun ECO da aka yi ya ƙara haske akan cewa ba yana jayayya da maganar ECO bane da ECOWAS. Kashi na farko shine su kwato kansu daga hannun Faransa. Ya gurgudo. Faransa za ta janye ta bar musu rabi kuma a sa a bankin Faransa. Sannan kuma za su janye ɗaya director din su a cikin harkan bankin su na IOMOA. Maganar ECO ɗaya ake yi ba guda biyu ba. Ba wani ECO na IOMOA daban. Babu na ECOWAS daban. Duk maganar ECO guda ɗaya ake yi, a wannan jawabi da kowa ya gamsu.
Akan maganar yaƙi da ta'addanci, Najeriya ta ɗauki alƙawarin bayar da gudunmuwar kuɗaɗe, yayin da a ɗaya ɓangare shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar da rahoton aikin da aka ɗora masa alhakin jagoranci akan maganar yaƙi da cutar corona a wannan yanki.
Kasan shugaban ƙasar mu shi aka baiwa champion na yaƙi da COVID, kuma ya bada rahoton shi. Ya yi nuna wa ‘yan wanshi irin ƙoƙarin da aka yi da irin gudunmuwar da Najeriya ta bada daga wurin raba magunguna da hatsi da sauransu da aka yi duk ƙasashen nan guda 15. Sai kuma batun yaƙi da ta'addanci, wanda an yadda za a haɗa hannu a bada gudunmawa ta yadda za mu taru gabaki ɗaya mu yaƙi wannan ta'addanci a wannan ƙasa ta mu, jiha ta mu gabaki ɗaya. In ka tuna da can yiwuwa mu ta bada gudunmawa da suka ce amma sai aka yi kuskure ba a baiwa ba sa kudin a lalitan ECOWAS ba, amma wannan karin Najeriya ta ce ta amince za ta ba da gudunmawa amma za ta baiwa ECOWAS ba members na IOMOA kamar yadda suka yi wancan karin ba.
Sanarwar ƙarshen wannan taro ta ci gaba da cewa kungiyar ECOWAS ta ɗibarwa sojojin ƙasar Mali makonni biyu domin kafa gwamnatin riƙon ƙwarya, wacce ya zama dole shugabanta da Prime Minister ta su kasance fararen kula, waɗanda ya zama wajibi a gare su su shirya zaɓe kafin nan da shekara guda. Ambassador Alatumo Gaskiya shine jakadan Niger a Najeriya.
Waɗannan soji bunda ake so da su amince da lokacin da za a sake zaɓe, kada wucin gadin su ya wuce wata 12. Don in aka saba da iko wuya saki gare shi. Suna cikin takunkumi, suna cikin matsaloli da dama, an sa su sanar ware ya za su.
Taron wanda ya sami halartar shugabannin ƙasashe 9 daga cikin 15 na wannan yanki ya gudana a daidai lokacin da shugaban riƙon Sidiyawo Isu Muhammadu na Niger ke kammala wa'adin shugabancin shekara guda. Sabili kenan aka zaɓi takwaransa na Ghana, Nana Akufo-Addo, ya maye gurbinsa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Suleiman, ana tare ne da sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Madina da cigaban labaran duniya.
Jagoran 'yan adawa a Venezuela Juan Guaido yana umartar shugabannin soji na ƙasar da su goye bayan ƙauracewa zaben 'yan majalisu mai zuwa a ranar 6 ga watan Disamba. A wani jawabinsa da ya wallafa a shafinsa na Twitter, Guaido ya ce yana matuƙar alfahari da kowane ɓangare na ƙasar. Shi ya sa yake gayyatar soji da su zo a haɗa kai wajen hana gudanar da wannan zaɓe. Ya ce tawagarsa za ta zauna da duk waɗanda suke da yaƙinin goyon bayansa wajen aiwatar da wannan lamarin. Tun lokacin da Guaido ya ayyana kansa a matsayin shugaban riko, wato rikon ƙwarya, a shekarar da ta gabata, bayan da ya zargi Maduro da tafka magudi a zaben shekarar 2018, Guaido dai ya kasa samun goyon baya a Venezuela wanda zai janyo hamɓarar da Maduro. Kasuwannin hannayen jarin Asiya sun tashi a yau Talata yayin da masu zuba hannun jari suka yi tijirin su ga sakamako bayan tafiya hutun ranar ma'aikata ta Labor Day na Amurka a jiya. Kasuwar Nikkei ta Tokyo ta tashi da 0.8 cikin 100 yayin da S&P ta birnin Sydney ta tashi da kashi 1 cikin 100. Ita kuma Composite ta birnin Shanghai da Kospin ta birnin Seoul sun tashi da kashi 0.7 cikin 100. A hada-hadar kayan sayarwa kuwa an sayar da gwal akan dala 1,937 na ma'aunin ounce, wato yayi sama da 0.1 cikin 100. An sayar da ɗanyen man Amurka akan dala 38 kowace ganga guda, wato yayi ƙasa da kashi 2.3 cikin 100. Jami'ai a kudancin jihar California da ke Amurka sun tantance mutanen da aka ga gawarwakin su a cikin wata rijiya a arewacin Mexico da cewa wasu Amurkawa biyu ne 'yan yawon ido, wato wasu Amurkawa ne 'yan yawon ido biyu, Ian Hishoff da Kathy Harvey. A cikin wata sanarwa, ofishin mai shigar da kara ta California ya ce tun cikin makon da ya gabata ake neman su. Rahotanni sun ce dukkanin su biyu 'yan San Diego ne. An gano su ne a lokacin da masu bincike suka ga alamun gawarwakin mutane can cikin wata rijiya a birnin Ensenada. Har yanzu hukumomi basu bayyana komai kan yadda mutanen suka mutu ba.
A gaida Madina da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Za mu sake nufar Najeriya, inda ake ci gaba da takaddama kan jami'ar sufuri da Chinawa ke ginawa a daura. Daga Abuja ga Madina Dauda da cikakken rahoton.
Kwararru a fannin ilimi sun nuna cewa ginin irin wannan jami'a da za ta koya wa matasa yadda za su sarrafa abubuwan hawa, musamman ma jiragen ƙasa, abu ne mai alfanu a ƙasa kuma zai ba matasanmu damar dogaro da kansu. Duk da cewa ana cikin wani yanayi na raguwar tattalin arziki a sakamakon bullar cutar coronavirus, Farfesa Sani Sambo na jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria yana cikin masu irin wannan tunanin.
Na farko dai kamar da na sani, jami'an yara suka karatu za su sami ilimi akan sufuri ta sama, ta ƙasa, ta ruwa da sauransu. Kin ga wannan na ɗaya ma ya taimaka wajen samun aikin yi. Za a rage zaman banza, za a samu durobobi na ruwa na motoci na jiragen ƙasa da jiragen sama, shi ma aiki ne. Yara za su karatu da sauransu komai bunƙasa. To kin ga alhamdulillahi.
To sai dai ga ɗaya cikin dattawan Arewa, Dr. Usman Bugaje, yana ganin gina jami'ar tana da kyau, amma dai gina ta a daura bai dace ba.
Abinda kadai nake ganin hanzari ba gudu ba shine ba a dade ba aka ce za a yi babbar makaranta ta koyon sana'a da ake cewa polytechnic a daura, a ce kuma ga wata jami'a za a sake kai ta wuri daya. Ni ina ga idan gaskiya ake so babu adalci a ciki. Ina gudun kada wannan ya zama wani fadanci ne da bambadanci, domin in ka ce za ka tara dukkan abu wuri daya saboda kawai shugaban kasa ya fito daga wurin, to ba kai ma sauran kasashen adalci ba. Shi ko rashin adalci ko yaya yake tasirinsa bai da kyau, domin irin wannan bambadancin zai iya kashe jami'ar ma, domin daga nan za a ce to wanda za a dauko din ma sai wanda shugaban kasa yake so, ba wai wanda ya cancanta ba. To daga nan an riga an kashe jami'ar da aka gina da makudan kudade, saboda idan aka ci gaba da bambadancin to bayan za a yi jami'ar ta taka rawar da ake so ta taka.
Amma ga jami'i a fannin ilimi bai daya, Hassan Saddauna Hammayo, yana ganin gina wannan jami'a yunkuri ne da ya dace kuma an yi shi ne akan kari.
A gani na yin wannan jami'ar a wannan lokaci shine mafi ala, wanda ma tunani na ya kamata a ce muna da irin wannan jami'ar kafin zuwa yau, ba don kome ba mu a yankunan mu na Arewa. Mun fi kowa irin sana'o'i da ya dangajibanci sufuri da makamantansu. Ko da ake faɗin cewar akwai rashin kuɗi ko makamantan wannan, a daidai wannan lokaci wannan ba ƙarya ba ne. Ko ma menene dai burin maje haji sallah.
To sai dai mai nazari a al'amuran yau da kullum.
Abubakar Aliyu Umar ya yi tsokaci yana cewa
wannan abu an yi shi ne bisa san zuciya. Maimakon buɗe wata jami'a a daura, ai muna da makarantar da ake koyar da aikin sihiri, wato Institute of Transport Technology da take Zaria. Me yasa ba za a inganta ta ba, a ɗaukaka ta? Duk abin da ya kamata a zuba mata a sa a gurin da aka buɗe a daura, Chinese da aka ce za su buɗe wannan jami'a da kansu za su yi, a kyauta za su yi, an dai sake jefa mu cikin hawula'i da mu da jikokinmu da ƴaƴanmu. Mun shiga ƙangin bauta, bashi da shauransu, wanda babu ranar da za a fita. An yi shi ne kawai bisa son zuciya, saboda waɗansu munafukai da son zuciyarsu da suke tattare da shi shugaban ƙasa suna son su faranta masa ko su kyautata masa. Kuma shi da muka san shi a sanin da muka masa, inda a da ne ai kamata ya ce shi bai yarda a yi wannan jami'a a daura ba.
Wannan jami'a da kamfanin CCECC ta ƙasar China ke ginawa a kyauta za ta laƙume kuɗi har dalar Amurka miliyan 50. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, yanzu kuma bari mu ƙetara Ghana, inda ake ja injar siyasa tsakanin babbar jam'iyyar adawa ta NDC da kuma mai ci ta NPP Ridwan Abbas Garika.
Jagoran babban jam'iyyar adawa NDC a babban zaɓen shekara ta 2020 ya nuna cewar ya zama wajibi a ceto ƙasar daga halin da take ciki, wadda ke nutsar da ita, yadda za a sake shirya tattalin arzikinta ya sake yin sha'awa. Sha'anin cinikayyar Ghana na buƙatar wani sabon yanayi na zantar da aminci, lokaci na cike gibi da ke akwai cikin al'ummarmu, lokaci na samar da babban dama wadda ya ce lalle yana cikin kundin na jama'a, wadda zai kara wa al'umma samun cikan burkansu. Akan haka, harkokin kasuwanci da ya ɗauki ma'aikata da ya kamata daga 20 zuwa sama, wato matsakaitan kamfanoni kenan, za a yi musu rangwamen haraji na tsawon shekaru biyu, yadda za su iya kafa haraka sosai su faɗaɗa harkokinsu su ɗauki ƙarin mutane aiki. Za mu sake nazarin dokar shige da fice na ƙasar na shekara ta 2020, doka mai lamba 1014 don shafe dokar da ke hana shigowa da wasu motoci cikin ƙasar. Jan Mahama ya ce wannan shi ne zai ceto masana'antar aikin motaye da mutanenmu da ke Afami Magazine, Kakumfe, Abusokai da sauransu za su ci gaba da yin aiki da zai samar musu rayuwa mai inganci. Jane Nana Opoku Ajiman, mataimakiyar ɗan takarar na NDC a cikin jawabinta ta nuna cewar za su yi duk abin da sun ka iya yi don ceto Ghana da ɗiyan Ghana.
We must conduct and we will conduct a thorough study of our public health and clinical response to COVID-19.
Za mu duba yadda aka gudanar da harkokin kula da yaduwar annobar COVID-19. Za mu yi nazarin duk taimako da aka bayar dangane da yaƙi da cutar, tare da yin kwakwarar bincike na irin kuɗaɗe da an ka kashe cikin lokaci na annobar, don tabbatar da gaskiya da aminci. To amma kuwa shi Muhammad Kamel, ɗayan communicators jam'iyyar NPP ne, a ganinsa wai jiya me aka yi balle yau? Duk abubuwan da John Muhammad ke faɗi ba zai iya cikawa ba.
A manifesto 2016 sun iya sun cika alkawarinsu da suka yi wa al'umma. Kowa ya gan dai abinda NPP muka yi a cikin ƙasar, ko yaya suka mai da mutanen Ghana ne ku ce kun cancel harajin shigowa da motoci, ya ku rage harajin VAT, waɗanda alkawari ne wanda practically ba su iya cikawa. In ba John Muhammad ba, ukada da kowa ke kuka da su da irin barna da suka yi a fuskan sace-sace, suna jawo yawan hadari. Wanga haraka ne John Muhammad ya ce zai halatta, ya confuse.
Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Ridwan, kada amanta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sanadiyar gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraro suka ji a makon da ya gabata, mun ji ta bakin masu saya da sayar da kayan abinci a jihar Sokoto kan dalilan da ya sa kayan abinci suka yi tsada. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu ji ta bakin kwamishinan noma na jihar Sokoto Muhammadu Arzika Cureta, inda ya yi ƙarin bayani dangane da ƙorafe-ƙorafen da manoman jihar suka yi kan matsalolin da suke damunsu. Muhammad Nasir Gareka.
A halin yanzu ina tare da kwamishinan ayyukan gona da albarkatun ƙasa na jihar Sokoto, Alhaji Muhammadu Arzika Cureta, wanda za mu maganta dangane da wasu ƙorafe-ƙorafe da manoma sun kai wanda ya sa suke ganin farashin abinci ba zai sauka ba, duk da yake ana dab da shiga kakan abinci. Yalla bai da farko, bari mu soma da abin da ya shafi samar da takin zamani da gwamnati ke yi ga manoma.
To, sai mu ƙara godiya ga Allah don komai ka gani ka bar mu Allah, Allah zai ma magani shi. Wannan damin da ta zo da farko mun damu ƙwarai da gaske, kuma har yanzu muna cikin damuwa a yadda aka zo aka rasa taki Najeriya. Can inda aka fito, gwamnati tana importing na taki, tana ɗauko taki daga waje tana kawo cikin Najeriya ana saisuwa. Mutane na amfana takin tun da farkon damina, don gwamnoni sukan so takin su aje. Da lokacin ba da takin ya yi saisu ba da, to sai aka hito da wani abutun da an rufe bodoji, aka ce gwamnatin tarayya za ta ba da taki. Iyaka za a ba 'yan kwangila na taki kayan aiki su je su buga taki a saisuwa da arha. Daga baya abubuwan suka rikice. Takin gai da ake bukata shi a jihohi ko alama bai samu ba, ba wai jihar Sokoto ba, duk Najeriya. Saboda an saba zuwa so ga yana available ko ina, ka cire ɗan kwangila ya kama ko mota na rike bukata. Amma bana an ka ce ba haka za a yi ba. An rufe boda ba a shigowa da kuma a taki ma nan Najeriya za a yi shi. To, takin da ake Najeriya wanda an ka ce gwamnatin tarayya, wato presidential fertilizer ɗin da aka yi cewa gwamnatin tarayya ta kasa ba da wannan isasshen takin. Don mi? Don 'yan kwangila suna ganin ana wa gani ga inda suke samun riba da yawa. Sai dama gwamnatin tarayya taki da arha suna ganin hasara ce gare su. Wallahi mun sa kuɗi sai da nayi kamar ina yi, sannan an kawar samu taki ya shigo. Yanzu haka ana kankawa. Gaskiya mun samu matsala game da harkar taki, amma alhamdulillah anan mataki na jiha gwamna ya ce duk yadda za a yi a samu taki sai a samu, ba don komi ba, don a samu wanda an ka yi da aikin damina sannan na aikin rani shi ma ya zama gashi cikin sto. Da lokaci ya ba za a samu irin wannan matsala ba. So yanzu haka mu kawo taki sabon abu ne gare mu, yana na kawo, sannan kuma in Allah ya so za a raba shi wanda an kawo ba da ya ba. Abinda muke so cikin satin nan mai zuwa mu raba taki ƙananan hukumomi wanda ba su kai ga turigerinsu ba, kila za su yi amfani ga dawa da sauran abubuwan amfanin gona. Amma insha Allah noman rani already gwamna ya ce tabbas sai an tabbatar da cewa taki na aje kamin a fara aikin noman rani. Wannan alhamdulillahi ya ba ta dinga ƙwarai da gaske na za a yi wannan. So muna kira ga manoma su yi hankuri, da yake na ce kamar da ce komai Allah ya gyara ya gyara. Kaga babu taki, ba a sa wani taki, iyaka takin gargajiya da sauransu. Amma ka dubi yadda gonakin mutane suke, in ji Allah, ga gero na yakin kamar lokacin ma da aka sa takin yakin bana. Alhamdulillah, sai dai mutane sai so su ga an ba su nan takin koka a kaki.
Sai batu na biyu da manoma suka yi shi ne tsuntsaye da suka soma haddaba su da yake amfanin gona ya ta sama yi a wasu wurare yayin da wasu wurare an fara girbi, amma sai ga barazana tsuntsu ta zo tana ɓannata abin da aka samu, wanda hakan zai ƙara taimakawa wajen rashin rage farashin kayayyakin amfanin gona.
Wannan tsuntsayen da ke sun kasu biyu akwai masu dan baki wato kwila bears wanda su daga Niger suka yato. Akwai wanga namu na gida wato buwa ita nan take ta gida ce ba ta da wata illa kwarai, amma wancan shi ne mai tiya millions. In an ka zo ya sauka gonarka awa daya ya kare da gonar. So da yadda Allah gwamnatin tare mun rubuta mun aika musu yin sati uku tsukunci.
Ba sauraro, a nan za mu da sai a cikin wannan shirin namu. Sai makon gobe za ku ji mu dauke da cigaban shirin. Yanzu a madadin kwamishinan noma na jihar Sokoto Muhammad Arzika Tureta da kuma wakilin Muhammad Nasir, sai Julie Leras Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti, Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Yanzu kuma bari mu kawo muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Muhammad Salihu Kauranin Moda a Zamfara, inda ya ce bai kamata hukumomi a Najeriya su dauki barazanar da hukumar custom ta bankaɗo ba na yiwuwar ɗan ƙungiyar Boko Haram su kai hare-hare a babban birnin tarayyar Abuja. Akwai buƙatar ɗaukar ƙwaƙƙwaran matakai don daƙile kowace irin barazana daga 'yan ta'adda a shelkwatar mulkin Najeriya. To sai saƙo na gaba wanda haɗin gwiwa ne daga Aminu Adamu Malam Madori da Rabi'u da Nari a jihar Jigawa. Su kuwa suka ce, Assalamu alaikum muryar Amurka. Don Allah ku ba mu dama mu yi kira ga gwamnatin jiharmu ta Jigawa da hukumar ba da agajin gaggawa ta NEMA da su taimakawa al'ummar da iftila'in ambaliyar ruwa ta afkawa a ƙaramar hukumar mu ta Malam Madori da ke jihar Jigawa. Daga ƙarshe muke addu'a Allah ya maida musu da alheri. Shi ku Aliko Auta Kafinta Yalwan Gindin Akwatin Barikin Ladi jihar Plateau cewa yayi salam VOA Hausa. Juyin mulki da sojoji suka yi a Mali ya kamata ya sama darasi wa shugabanninmu na Afirka baki ɗaya. Mun kuma sake samun sakon haɗin gwiwa daga Usaina Alhaji Umar Fareba da Umme Garba na Kwallo da Amina Adam Gashuwa. Suka ce fatan alheri VOA Hausa. Muna kira ga shugaban ƙasar Belarus Alexander Lukashenko da ya jefar da kwallon mangoro uta da kuda domin zanga-zanga ba alheri bane a ƙasa. Sakonmu na ƙarshe kuma mun samu ne daga Sani Muhammad Chindo daga Bauchi, shi kuma cewa yayi salam VOA Hausa. Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar tsaro da ya addabe mu a ƙasar mu Najeriya ta ma duniya baki ɗaya. Amin summa amin. To ma da lamun kuma gode ku ci gaba da aiko mu daga sakonni.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a takaice.
Ƙasar Spain ta zama ƙasa ta farko a gabashin nahiyar Turai mai adadin masu COVID-19 fiye da 500. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da adadin masu ɗauke da cutar a duk faɗin duniya ya kasankai miliyan 27.3, tare da waɗanda suka mutu 893. Alƙaluma daga ma'aikatar lafiyar Spain dai sun nuna cewa a yau Talata adadin masu cutar a ƙasar ya kai mutum 525, yayin da kusan 30,000 suka mutu. Faransa kuwa na da aƙalla mutum 367 da suka kamu da cutar, yayin da aƙalla 30,000 suka mutu. Kana Birtaniya na da aƙalla mutum 352 tare da mutum 41 waɗanda suka rasa rayukansu a cewar jami'ar wato alƙalmin jami'ar John Hopkins.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Madina Ɗahir Mai Shanu, wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Daniel Brown wanda ya haɗa mana shirin, da injiniyarmu na yanzu, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.